Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM ne radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalul da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Juma'a 17 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarin.
To an kaucewa wani mummunan fada da yaso ya barke a Sudan ta Kudu bayan wani sulhu da aka yi. Yan kasar Zimbabwe na fatan ganin an sasanta rikicin siyasar kasa cikin gaggawa ba tare da wata takaddama ba, yayin da shugaba Mugabe yayi kememe ya ce har yanzu shine shugaban kasa. Kujerar naki da rashi ta hau a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sa an kawo ƙarshen binciken zargin amfani da makamai masu guba a Siriya.
To kanin labaran kenan. Iyalan waɗanda ƙungiyar Boko Haram ta sace na baya-bayan nan sun kai koke Abuja.
Za su kai gawan wata ƴar uwarsu ne zuwa Lanza. Shin da sai Boko Haram ya tare su a hanya.
A Niger kuma ƙungiyoyi ne ke buƙatar a yi gaskiya game da kuɗin albarkatun ƙasar.
Kamfanin mu sa su saboda abin talakawa ne ba nasu bane, namu ne, ya kamata a hido shi.
Za kuma aji takaddama kan illoli da kuma alfanun kafafen sada zumunci. Kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafa da shirin lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa Aisha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. An yi sulhu tsakanin shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da tsohon shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin kasar mako guda bayan wani kairuwar rana da aka yi wanda ya kusa haifar da mummunan fada a Juba, babban birnin kasar. Sasantawa ta faru ne a jiya Alhamis a wajen wani taron addu'a da aka yi a fadar shugaban kasar da ke Juba. An ga hotuna a shafukan intanet da suka nuna Paul Malong ya rungumi shugaba Salva Kiir. Gabanin haka, wakilin babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu David Shira ya yabi gwamnatin Salva Kiir da ta kawo ƙarshen wannan takaddama da aka kwashe mako guda ana yi da Malong. Shirya ya faɗa manema labarai a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Juba cewa yana da matuƙar muhimmanci al'ummar Sudan ta Kudu ta sasanta rikicinta da kanta.
‘Yan ƙasar Zimbabwe na fatan ganin an sasanta rikicin siyasar ƙasar cikin gaggawa ba tare da wata tangarɗa ba, a yayin da ɓangaren ‘yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula da na addinai suka yi kira ga daɗaɗɗen shugabansu Robert Mugabe murabus bayan da sojoji suka karɓe ikon mulkin ƙasar. Sai dai rahotanni jiya Alhamis sun ce Mugabe na nuna cirjiya, yayin da shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya kore duk wani burin ganin an ɗauki wani matakin ƙarshe. Yana mai faɗa majalisar dokokin ƙasarsa cewa ya yi wuri a ɗauki wata ƙwaƙwarar matsaya a yanzu. Shugaba Mugabe bai fito bainar jama'a ba tun bayan da sojoji suka mai ɗaurin talala a Harare da daren Talata. Masu shiga tsakani da Afirka ta Kudu ta Tura sun je gidan Mugabe da kuma fadar shugaban ƙasar jiya Alhamis. Su dai sojojin ƙasar ta Zimbabwe sun zaƙe cewa ba juyin mulki suka yi ba, lamarin da ƙungiyar tsafin waɗanda suka yi wa ƙasar fafutuka ta kwatanta a matsayin yin gyara ba tare da zubar da jini ba.
A jiya Alhamis, Rasha ta hau kujerar naƙi yayin kaɗa ƙuri'a kan wani ƙuduri da Amurka ta gabatar a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya nemi a tsawaita binciken ƙasa da ake akan zargin da ake wa Siriya na yin amfani da makamai masu guba. Sawa'i bayan haka kuma kwamitin ya yi watsi da wani ƙuduri na daban da Rasha ta gabatar bayan da ya gaza samun ƙuri'u tara, adadi mafi ƙanƙanta da ake buƙata kafin a amince da shi. Daga cikin bukatun da rashin ta gabatar a ƙudurin hadda neman a yi sauyi ga waɗanda aka ɗaura wa alhakin aikin wanda Amurka ke adawa da hakan. Wannan shine karo na 10 da rashin take hawa kujerar naƙi kan ƙudurin na Siriya. Hakan kuma na nufin tunda ƙudurin bai samu karɓuwa ba, aikin da aka ɗaura wa masu binciken zargin da ake wa Siriya na amfani da makamai masu guba ya kawo ƙarshe kenan a tsakaddaren jiya Alhamis. A jiya jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce kin amincewa da wannan ƙuduri babban koma baya ne.
Rasha ta yi gargadi ga gwamnatin Amurka cewa za ta sa wasu kafofin yada labaran Amurka tara a rukunin bakin kasashen waje waɗanda ba za su samu kariya ta ofishin diplomasiya ba a ƙarƙashin wata sabuwar doka da Rasha za ta ƙirƙiro. Wannan dai martani ne ga wata buƙatar da Amurka ta gabatar kwanan nan, inda ta ce za ta saka gidan talabijin na RT da Rasha ke tallafawa irin wannan rukunin. Ma'aikatar shari'ar ƙasar Rasha a jiya Alhamis ta ce ta sanar da muryar Amurka ko VOA cewa da Radio Free Europe da Radio Liberty da wasu rassan kafafen yaɗa labarai bakwai da ke aiki a Rasha wannan doka za ta shafe su. Ma'aikatar ta wallafa sunayen kafofin yaɗa labaran a shafinta na yanar gizo haɗe da wata sanarwa da ke cewa mai yiwuwa wannan sauyi ya zama doka nan ba da dadewa ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai yiwuwa wasu 'yan jarida uku da direbansu su fuskanci hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekaru uku, bayan da aka zarge su da keta dokar shige da ficen kayayyaki a Myanmar saboda sun shiga kasar da dan karamin jirgi mara matuki ko kuma drone da nufin yin aiki da shi wajen tsara wani shiri na musamman da gidan talabijin din kasar Turkiya na TRT aika su yi. An kama Mok Choi Lin dan kasar Malaysia da Lau Hon Meng dan kasar Singapore da kuma wani dan jaridar kasar ta Myanmar Kon On Nine So da direban su Hula Tin a Naypyidaw babban birnin kasar a ranar 26 ga watan Oktoba bayan da suka kammala wata hira da wani dan majalisar dokoki, inda daga baya suka yi amfani da jirgin mara matuki domin su dauki bidiyon ginin majalisar ta sama. Tunda dai har an yanke musu hukuncin daurin zaman gidan yari na tsawon watanni biyu a matakin hukunci na farko saboda kare dokar da ake sa ido kan amfani da jiragen sama wacce aka samar da ita a shekarar 1933. Shi dai gidan talabijin din Turkiya na TRT ya ce ma'aikatan nasa sun nemi izinin gudanar da wannan aiki, amma jami'in tsaron da ya kama su ya ce ba su bayyana cewa suna dauke da jirgi mara matuki ba a lokacin da za su shiga kasar.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji, iyalai da 'yan uwa da 'yan goyon baya da kuma uwa uba kungiyoyin fafutuka sun kaddamar da wani sabon yunkuri na matsama gwamnatin Najeriya ta kubutar da waɗanda kungiyar Boko Haram ta sace su a baya-bayan nan. Sale Shehu Ashaka gare ka.
Muna ƙara kiransu, muna ƙara roƙonsu kan cewa su zo su taimaka mana su fitar mana da su.
Ɗaya daga cikin matan da suka shiga sabuwar zanga-zangar lumana da ƙungiyar gwagwarmayar ceto matan Chibok ta jagoranta zuwa fadar shugaban Najeriya Aso Rock, kama daga iyayen malaman jami'ar Maiduguri da wasu jami'an neman man fetur da 'yan Boko Haram suka sace zuwa matan 'yan sanda da sauran waɗanda suka yi akasin gamuwa da Boko Haram, duk sun fito don neman gwamnati ta agaza musu. Na'emiya Yusuf shi ne mahaifin Mr. Solomon malami a jami'ar Maiduguri da aka sace.
Wato abin da ya dan dame mu shi ne tun lokacin da aka rike su a ranar 25 ga watan Yuli, babu wani magana da muka ji daga gwamnati. Shi yasa fa muka damu mu fito mu nuna wa gwamnati damuwar mu.
Esther Manzo na daga waɗanda aka sace 'yar uwarta a Dambuwa da ke jihar Borno.
Ranar 20 ga watan June shi ne 'yar autan Sino sister na, wato sakwarama aka sa mun ita yarinyar Sarah John, za su kai gawan wata 'yar uwarsu ne police zuwa Lasa. Shi ne sai Boko Haram ya tare su a hanya wajen Dambuwa din nan, sai aka tafi da su. Tun lokacin hayyau ba mu sake jin komai a kansu ba. Shi ne abin da ya kawo mu nan, mu zo mu kuka ma gwamnati su tuna da mu cewa mu ma 'yan Najeriya ne, su taimaka mana. Ga iyaye suna nan, ita uwar ma tana nan, 'yan uwa saura ma suna nan, iyaye suna nan, suna nan dai, ga su nan dai, kawai ana jira ne a ga abin da Allah zai yi.
Kungiyar BBOG ta ci gaba da zama a dandalin Unity Fountain Duguni don yada wannan kamfe na ceto mutanen da ke hannun 'yan Boko Haram. Sale Shehu Ashaka, Murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. cancanta ku sa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta.
To Allah shi kyauta kuma gaida Sali. To kamar yadda aka sani dai kafafan sada zumunci sun taimaka kuma sun yi illoli musamman ma ga matasa da ma'aurata tun bayan da aka fara amfani da su. Kan haka ne wakili Aiko Babangida Jibrin ya shirya mana wannan rahoton.
Sanin kuwa ne dai cewa tun bayan bullowa tare da amfani da shafukan zumunta ta Facebook da Twitter da makamantansu a fadin duniya ne dai kafafen suka samu karbuwa tsakanin matasa na kasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa kan yadda ake samun watsara labarai ba tare da shamaki ba. Sai dai kuma irin wannan rashin shamaki ya jefa iyaye da sauran shugabannin addini a Najeriya daga ayar tambaya game da alfanu ko rashin alfanu amfani da shafukan a tsakanin matasa bisa zargin da suke yi na gurbacewar halayya da kyawawan ɗabi'un matasa maza da mata. Malam Umar Faruk Abdullahi wani uba ne da ke kuka game da amfani da shafukan na zamani a tsakanin matasa.
Lalatan da ake a Facebook yanzu ya bace ko to go ko Twitter ta nan ya zama hanya ta sadarwa ta lalata ƴaƴa mata ƙanana ta bata samari ta kallon funafunan batsa da makamantansu. Saboda haka ina kira ga uwaye su kula ƴaƴan nan nasu.
To sai dai kuma koyaya matasa da ake zargi da wannan halayya ke ji?
Komi dai idan aka yi shi yana da muhimmanci kuma akwai kuma aka san hakan. To shawara ta anan shine kowa dai ya sani cewa duk abun da kai kana yi makanka ne. To haka mata masu amfani da Facebook da Twitter da Tugo su yi abun da ya kamata.
A yanda dai iyaye da shugabannin addini ke kuka game da wannan matsala, masana harkokin sadarwa a waje daya na ganin amfani da kafofin sadarwa a yanzu yafi rashin amfanin sa.
Dr. Shaibu Shehu masanin tarihi ne kuma mai sharhi kan harkokin yau da kullum.
A alal hakika a yanzu gudunmuwan da kafofin sadarwa suke bayarwa musamman harkan internet da computer da sauransu ba zai misaltu ba. Yanzu duk abin da kake nema ta hanyar bincike ko ta kimiyya ko ta tarihi ko ta ilimi ko ta wani fanni dai ka sani za ka same shi a yanan gizo-gizo ta internet da sauransu. Wannan wani babban ci gaba ne aka samu a harkan bincike.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Hanya ta ilmantarwa ce na gizo-gizo kafa ta saduwa da nishadi.
Haka yake kuma a gaida Babangida. Yanzu kuma bari mu fice daga Najeriya zuwa jamhuriyar Niger inda kungiyoyin farar hula suka tara masu ruwa da tsaki da wakilan kamfanonin da ke harka da ma'adanai da sauran albarkatun ƙasar don gaya wa juna gaskiya game da haƙƙin 'yan ƙasa da kuma muhimmancin sa ido kan masu cuwa-cuwa. Tamar Abari gare ki.
Horon ya haɗa fararen hula, daraktoci na ma'aikatar da ke da nasaba da ma'adanai, shugabannin kamfanoni na jihar Agadez, Difa da kuma da Magaran. Maido Abubakar, mataimakin shugaban kwamitin zartarwa ne na ƙungiyar farar hula ta Rotab, ya faɗi dalilansu na shirya wannan horo.
Abin da shafi ƙa'idodi namu na nan gida da ƙa'idodi na waje bisa abin da shafi harkar sinadarai da ake hidowa uranium petrol, duk dai abin da dai yake sinadari dai namu ne na ƙasa. Ga doka abin da ta waɗi wanda yake ki mu wajibi a hidoma ɗan ƙasa daga wannan kamfanin namu na Niger wanda su Turawa suke nan suna hidda sinadarin nan. Idan ma ba su ga amfani da shi mu sa su saboda abin talakawa ne ba nasu bane, kuma dole in namu ne ya kamata a hido shi.
A wasu lokuta ana samun wasu kamfanoni na waje da ke cin karansu ba babbaka ba tare da biyan wasu diyoyi ko haraji ba. Wannan shine ake so a kawo ƙarshen shi, inji Mai Dawa.
Banakin baya kamfani na Areva da shi da Niger sun shiga wani cece-kuce bisa abin da shafi tax professional. To kamfani na Areva sai ce a shi wannan taxin ba ya biya ta ba, don tsananin neman riba suke nemo su toye wannan abu. To irin wannan abubuwa da dama suna nan, wani tax, wani MPO wanda su kamfanuka nan ba su nan ga biya, alhali ko dokokin suna nan. To shine muke tunatar da juna a yau tsakanin kungiyoyin farar hula da abin da shafi duk dai wanda yake iya kawo hannu ka dama, don a samu a tunatar da juna bisa dokokin nan a hiddo abin da ya kamata na ƙasa
to a mika shiga ƴan ƙasa.
Hajiya Umma Abani yar kungiyar horo hula ce.
Yanzu mun samu haske sosai a bisa kan irin wannan abubuwan, kuma za mu sa ido sosai tunda role kinmu ne na society civil, mu sa ido mu ga me yake faruwa a bisa kudin talaka, me aka ma talaka, me ya kamata a mishi, menene ya kamata a mai da ba a mai ba, kuma aka yi wani abu daban.
Shi ma dai Mutari Usman, shugaban majalisar mashawarta ta jihar da Magaran, ya tabbatar da goyon bayan su ga irin waɗannan tarurruka.
Ina son demokrasiya ta ginu a cikin ƙasar wannan. Talakawa su san abin da ake yi, abin a yi shi a bude.
Tamara Abari, muryar Amurka daga da Magaran a jamhuriyar Nijar.
Sannan kan kuma a gaida Tamar. A shirinmu na hantsi za mu sake waiwayar jamhuriyar Nijar, inda za a ji ƙungiyoyin jama'a na gargaɗi cewa
kuma za mu tunan jama'a na birni da na ƙauye, za mu unhwani da abin da dokar ƙasa ta ba mu a matsayinmu na 'yan ƙasa, domin ala dole mu sa su bi abin da jama'a take so, ba abin da suka so bane jama'a za ta bi, suna kamata su bi abin da jama'a take so.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayanin. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke, wannan ko shakka babu. Kafin mu sake waiwar batun bullar wata cuta a gidan Dugu Zahar Jigawa, kamar yadda muka yi alkawari, za mu dubi ranar da aka ware domin nazari da kuma jawo hankalin jama'a ga barazanar ciwon sukari. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri na lafiya uwar jiki. 14 ga watan Nuwamba na kowane shekara rana ce ta nazarin illar ciwon sukari. A 1991 ƙungiyar lafiya ta duniya ta ware ranar domin jawo hankalin duniya ga irin barazanar da ciwon sukari ke wa lafiyar jama'a, da kuma ganin yadda za a magance wannan cuta da ke ci gaba da karuwa. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta kiyasta cewa kimanin mutane miliyan 422 ne ke fama da wannan cuta a duk faɗin duniya. A shekara ta 2015 kimanin mutane miliyan 1,600 suka mutu a sakamakon ciwon sukari. To a Najeriya ma bata canja zani ba, kamar yadda wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya yi bincike.
A Najeriya ma cutar na ci gaba da yin barazana ga lafiyar jama'a. Dr. Mustapha Jibril, ƙwararren likita kuma tsohon kwamishinan ma'aikatar lafiya a jihar Niger, ya yi ƙarin haske akan abinda ke haddasa wannan cuta ta suga.
Babu abin da ke kawo cutar, dama duk wani abincin da mutum yake ci, kuma a nan ƙasar Najeriya duk abincin da muke ci mafi yawanci duka kamar carbohydrate ne, shinkafa, tuwo da sauransu. Don mutum ya ciyoyi wannan abincin, jikin mutum yana fitar da abu da sa shi yake iya fasa wannan abincin ya amfana da cikin mutum, abin da muke cewa insulin. Amma yanda Allah ya yi cikin mutum, idan mutum yana girma kamar ta kai daga shekara kamar 40 haka, wannan insulin din ya kan zo ya yi karanci. To amma ba kowa da kowa ba insulin yake zuwa ya karanci ba. Idan mutum ya iya duba kamar abu biyu, na ɗaya wanda ya kai shekara 40 kuma ya ci gaba da shan suga da yawa, sannan mutum ya zo kuma tun yana da ciki sosai. Ba tunan mu mafi yawanci a nan ƙasar namu ba ma yin exercise.
Masu fama da wannan cutar a Najeriya dai sun ce suna fama da matsalar tsadar magani da ma tsadar abincin da suke amfani da shi, inji ɗaya daga cikinsu a jihar Niger, Malama Aishatu Abdullahi Macedi.
Abubuwan da muke bukata suna da yawa. Gaskiya muna da bukatar gwamnati ta dube mu, ta dube mu da idan basira, musamman daga abu za ka gane ciwon suga yana fama da hawan jini. Saboda me? Saboda ko tsadan maganin nan ma kawai ya ishi mutane, ya ishi mutum, wanda kuma yake ciwo ne wanda yake dole sai an sha magani, kuma abincin sai an zari abincin da za a ci, abincin kuma suna da tsada. Ya kamata a ce gwamnati ta dube mu, ta dinga rarraba abincin ga masu ciwon suga, tana taimakon mu da magunguna ko mu ma za mu samu sauki.
Babban daraktan agaji a Najeriya injiniya Mustapha Imam Sitti ga abin da yake cewa akan masu fama da cutar da ma bangaren gwamnati.
Mutubaci shawarar da suka bayar da ainihin abincin da za a ci ga waɗanda suke da wannan cuta to masu wannan larura su kiyaye. Sai kuma bangaren ita kanta hukuma gwamnati musamman gwamnatinmu ta Najeriya. Kamar yadda Allah ya kaddara suke lura da masu ainihin shan inna to wannan cuta ita ma tana da muhimmanci kwarai ga gwamnati ta tallafa wa waɗanda suke da wannan larura na ciwon suga.
Bayanai dai sun nuna cewa akwai tarurruka tare da gabatar da lakcoci da za a gudanar a wurare daban-daban na sassan Najeriya albarkacin wannan rana. Domin faɗakar da al'umma hanyoyin kauce ma kamuwa da wannan cuta ta suga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke yana zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne. To kamar yadda muka yi alƙawari a makon jiya bayan da aka samu bullon annobar wata cuta a garin Gidan Dugus na jihar Jigawa arewa maso yammacin Najeriya da ta kashe kimanin yara 50 mutanen yankin ba su shedawa hukumomi akan lokaci ba kamar yadda Malam Abubakar wakilin mai anguwa ya shedawa wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari.
Allah bai kaddara Allah ya kafa in ta an ga hukuma ba.
Wato lokacin da abin ya faru ba ku sanar da hukumomi ba kenan?
Ba mu sanar da hukumomi ba. Sai daga baya dukkan mu ya zo nan.
Na wangara.
Na wangara. Shine aka gaya masa shi kuma ran nan ya sanarwa da hakimi. Hakimi ya sanarwa da hukuma. Washe gari Allah ya kawo hukuma ta zo masa bincike suka zo binciken jinyan.
Daga lokacin da wannan cuta ta barke a wannan gari yara suka dinga rasuwa suna kama da ita. Kuma zuwa lokacin da dagacin wangare ya zo nan za a yi kaman makonni nawa?
Za a samu misalin kwana 30.
Wakilin mai anguwa kenan Malam Abubakar. Haka kuma wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari ya ji ta bakin mataimakin shugaban karamin hukumar Dutse Alhaji Adamu Aliyu akan irin kokarin da suka yi bayan da suka ji labarin bullar annobar wannan cuta.
An yi blood test akalla an yi wa akalla mutum biyar an dauki jinin su an duba kuma an tabbatar cewa wannan cuta ta malaria ita ce ta kawo wannan matsala ta annoba. Mun tura likitoci da aka tura likitoci gaskiya sun bi sun yi interview kuma sun yi treatment din su lokacin da muka samu labari an yi toga an je garin nan an gargaɗe su da su rinka tsaftace gidajen su da jikin su da sauran abubuwa domin kare wannan annoba ta.
Amma har yau da safen nan da muka je garin an tabbatar mana da cewa an tafi da yara guda kimanin 3 zuwa 4 asibiti kenan har yanzu akwai sauran runa aka ba ku.
Eh kwarai da gaske kai mun musu gargadi an musu bayanai an sa mata sun shiga sun yi wa matan gargadi can da su kare wannan annobar ta faru. Annobar
yanzu gashi kun kai agajin gaggawa. Akwai wani yunkuri da ma'aikatar lafiya ta karamar hukuma ke yi ne don ganin cewa misali lalle an tabbatar da kiwon lafiyar mutanen yankin nan?
Kwarai da gaske kuwa akwai an ɗauki mataki sosai saboda ita kanta gwamnatin jiha ma ta ɗauki ta ba da dama na ba da magunguna kyauta ga kowane yanki na asibitocin da yake jihar Jigawa gaba ɗaya.
Sun koka mana sun ce ba ko da kemis ma na 'yan kasuwa ba ballanta na asibitin gwamnati. Kun lura da wannan? Kuna sana da haka?
Kware da gaske mun lura amma akwai asibiti da yace a garin kan ba asibiti amma akwai a mazabar akwai asibitin da ya kamata su halarci wannan abun nan asibitin dan maganin irin waɗannan cutuka da
da wannan abu ya faru an rasa rai mutum na murin 50 ko fiye da haka ba ku fara tunanin cewa a samar da koda wata cibiya ce ta bada magani ba a wannan yanki misali domin yanayi irin wannan
mun ba da shawara kuma insha Allah za a dauki kyakkyawan mataki akan wannan matsala
wa kuka biyo shawara
mun biya gwamnati da kuma sauran wanda ya kamata a biya shawara an ba su kuma insha Allah za a yi maganin abubuwan wannan
Alhaji Adamu Aliyu kenan mataimakin shugaban karamin hukumar Dutse to amma ba nan gizo take saka ba rahotanni sun bayyana cewa ba a san kan wannan cuta da aka samu bullarta ba a gidan Dugus to amma kwamishinan kiwon lafiya na jihar Jigawa Dr. Abu Zakari ya ce dawa wakilin sashen Hausa cewa
wanda yasa cewa ba mu samu wannan rahoton ba shine cewa shi wannan gari na gidan Dugus yana kusa da ajin girofi saboda haka su mutanen wannan gari dukan ta je wani kauye da ake kira Laraba wanda yake cikin local government ɗin Kano zai samu magani ana kaga ba sa zuwa asibitocin mu kuma asibitocin mu kananan asibitocin mu mun ba su umarni cewa ana misali yanzu idan kana samun yara masu zazzabi 5 ko wace rana idan ka fara samun 10-15 to kai sauri ka gaya hukuma ta daba dan a je a duba a ga me ya faru kuma aka dauki shi jini na wani yara wanda a lokacin suke da wannan zazzabi abinda dai ya nuna shi ne cewa abubuwa biyu ne akwai zazzabi na typhoid akwai kuma zazzabi mai zafi na cizon sauro
ba ku kara zurfafa bincike ba dan ganin cewa ko akwai wata cuta baya ga waɗannan cutukan da aka gano domin mutane suna ganin kamar abin ya shallake waɗannan cutukan da kuka ambata
eh to ai kasan cutar wannan cututtuka suna daya especially zazzabin malaria yana daya daga cikin cuta da suke hallaka kananan yara saboda haka idan dai akwai wannan kuma ga typhoid cutar su sun isa ya kasance cewa su suka kawo wannan mace-mace da aka kawo.
Kun gama gamsuwa kenan cewa waɗannan cutuka ne babu wani zargin wasu cutuka ko da ma ba a san su ba?
Eh to dalili ku shi ne cewa da aka je an samu wa'ansu yaran da suke kuma aka ba su wannan magunguna wanda suka shafi na zazzabin cizon sauro sun samu kuma haka wanda aka ga suna da cutar da typhoid su ma aka ba su maganin ta da su ma sun samu sauki kaga binciken ya nuna cewa ya yi daidai ke.
Ma sauraro a saboda ƙurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Mustapha Nasiru Batsari Jummai Ali daga birnin Washington DC nake mana fatar kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata.
To a gaye shi yake yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
An yi sulhu tsakanin shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da tsohon shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin kasar mako guda bayan wani kairuwa rana da aka yi wanda ya kusa haifar da mummunan fada a Juba babban birnin kasar. Sasantawa ta faru ne a jiya Alhamis a wajen wani taron addu'a da aka yi a fadar shugaban kasar da ke Juba. An ga hotuna a shafukan intanet da suka nuna Paul Malong ya rungumi shugaba Salva Kiir. ‘Yan kasar Zimbabwe na fatan ganin an sasanta rikicin siyasar kasar cikin gaggawa ba tare da wata tangarda ba, yayin da bangaren yin adawa da kungiyoyin fararen hula da na addinai suka yi kira ga daddaɗɗen shugaban kasar Robert Mugabe ya yi murabus bayan da sojoji suka karɓe ikon mulkin kasar. Sai dai rahotanni a jiya Alhamis sun ce Mugabe na nuna turjiya, yayin da shugaba Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya kore duk wani burin ganin an ɗauki wani mataki na ƙarshe, yana mai faɗa wa majalisar dokokin ƙasar cewa ya yi wuri a ɗauki wata ƙwaƙƙwaran matsaya a yanzu. A jiya Alhamis Rasha ta hau kujerar naƙi yayin kaɗa ƙuri'a kan wani ƙuduri da Amurka ta gabatar a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya nemi a tsawaita binciken ƙasa da ake akan zargin da ake wa Siriya na yin amfani da makamai masu guba.
To masu saurare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da Hansi mu saki shigowa yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni da wanda ya hada mana sautin CD da wani injiniya mu na wannan lokacin Smith ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da Hansi.